This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan tarar da kotun tarayya ta ci gwamnatin jihar Kano yau a shari'ar ƙarar da mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya shigar. To amma ɓangaren gwamnati ma ya ce ya yage wani abu a wannan shari'ar.
Sun ce wannan hukunci su suna ganin za a iya cewa rabi da rabi ne domin su yi musu daɗi tunda hukunci bai ayyana cewa Sanusi ba shi ne sarkin Kano ba. Amma dangane da batun cin tara wannan ɓangare bai daɗi ba, to amma kuma za su je su sanar da gwamnati.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda rashin tsaro ke lahani ga sana'ar su a jifa.
Babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya, amma rashin tsaro ba zai yi ba mutum ya je wajen. Gwamnatin jifa ta taimaka ta ba mu tsaro, mun dawo gari zaune jangwab.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo cece kucen da ya biyo bayan faduwar shugaba Tinubu da kuma wasu batutuwa na tsaro. Da yake yau Juma'a ce, zamu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-8-5-0. To amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Amurka, Ukraine da NATO sun yi watsi da sharuɗan tsagaita buɗe wuta da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ya tsara a Ukraine, inda ya ce zai dakatar da kai hare-hare a Ukraine muddin Kyiv ta janye dakarunta daga kan iyakokin da Moscow ta mamaye sannan ta haƙura da ƙudurinta na shiga ƙawancen NATO. Putin ya mamaye yankin Ukraine mai cikakken iko ba bisa ƙa'ida ba. Ba shi da hurumin faɗa wa Ukraine abin da za ta yi don samar da zaman lafiya, in ji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ƙarshen taron NATO a Brussels. Idan ya ga dama zai iya kawo ƙarshen wannan rikicin yau, kuma muna kira gare shi da ya yi hakan sannan ya fice daga yankin Ukraine mai cikakken iko.
If they were not able to do so, then we would actually ask them to try to defend themselves.
Anan shugaban NATO kenan Jens Stoltenberg yake cewa idan sun kasa cimma matsaya za mu faɗa musu su dau matakin kare kansu don kada mu bar su cikin mawuyacin hali. A jajibirin ranar da taron zaman lafiyar Ukraine yakan kama a kasar Switzerland, Putin ya faɗa a Moscow cewa har idan Kyiv za ta janye dakarunta a gabashi da kudancin kasar zai dakatar da kai hare-hare. Ya kuma buƙaci Kyiv da ta yi watsi da ƙudurin shiga ƙawancen NATO sannan ta amincewa Rasha ikon yankunan da ta mamaye a Crimea a 2014. A wani ɓangaren kuma, Amurka ta sanar da ƙarin tallafin jinƙai na dalar Amurka miliyan 135 a Sudan, inda yakin da aka kwashe watanni 14 tsakanin manyan janar-janar ɗin Sudan ɗin nan biyu ya yi sanadiyar jefa aƙalla mutane miliyan 25 cikin buƙatar agajin jinƙai. Samantha Power, mai kula da ayyukan jinƙai a USAID, ta faɗa wa manema labarai ta wayar tarho yayin ba da sanarwar tallafin cewa wannan ita ce matsalar jinƙai mafi girma da ake fama da ita a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar Sudan miliyan 5 ne suke fama da yunwa. Power ta bayyana damuwar cewa akwai yiwuwar yanayin ya yi muni fiye da matsalar da aka fuskanta a 2011 a sanadiyar rashin abinci wanda aka fuskanta sakamakon ƙarancin ruwan sama a Somalia, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 250, wanda rabin alƙaliman nan yara ne. Shugabannin Majalisar Dinkin Duniya, jakadu da hukumomi sun buƙaci a sako jami'ai da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya aƙalla 13 da 'yan tawayen Houthi suke tsare da su sama da mako ɗaya. A ranar 6 ga watan Yuni, rahotannin ƙungiyoyin jinƙai a Yemen sun ce ɓangaren Houthi masu ɗaukan makami da masu leƙen asirinta sun kai samamai ɗauke da bindigogi a babban birnin Yemen Sana'a da biranen Hodeida, Sada da Amran. Samaman da aka kai ya auna ‘yan Yemen masu aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa.
To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a Najeriya, wata kotun tarayya ta ci gwamnatin jihar Kano tarar naira miliyan 10 a shari'ar karar da mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya shigar. Amma kuma bata ce mai martaba Khalifa Sanusi ba sarki bane. Dazunan na tuntubi wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, don ƙarin bayani, sai ya ce.
Kamar yadda ka sani Malam Ibrahim, ƙarar raki ne guda biyu a jere. Jiya idan masu saurare suna biye da mu, akwai wacce shi Aminu Babbaɗa a gundi ya gabatar, shi ne wanda ya fara zuwa kotun tarayya akan wannan batu na sarƙaƙiyar Kano. To a jiya ita ma ta bada hukuncinta akan wannan batu. To ƙara ta biyu kuma shi ne wacce ita ma kotun tarayya ce, amma kotu ta biyu ƙarƙashin mai shari'a Justice Omobida, ita kuma Aminu Ado Bayero mai martaba sarki shi ne ya shigar ƙara gabanta, yana ƙalubalantar umarnin da gwamnan Kano ya bayar a kwanakin baya cewa lalle ilalla 'yan sanda su kama shi Aminu Ado Bayero kuma su fidda shi daga birnin Kano. To anan ne ya garzaya kotu cewa wannan umarni da shi gwamnan Kano ya yi to wani cin zarafi ne ga 'yancin sa na bil adama, domin zaman da yake zama ne na doka ta idan ba a manta ba yana zaune ne bayan da ya karɓi oda daga kotu wadda ta baya dama ta ce kowa ya zauna inda ake gabanin ayi sauke masarautu da kuma sauke sarakuna. To shine ita kotu bayan ta yi zama biyu na uku, yau akai na uku akan wannan batu, shine kuma ta yanke hukuncinta ta ce wannan umarni na gwamnan Kano na akama Aminu Ado Bayero cin zarafi ne ga 'yancinsa da dokokin ƙasa suka bashi, don haka ba abu ne da ya kamata ba. Ba a ƙari akan haka kuma shine ta ci tarar gwamnatin Kano naira miliyan 10. Lalle gwamnatin Kano ta biya shi wato ladan gabe na naira miliyan 10 saboda an ci zarafinsa.
Shin ɓangaren gwamnati na shirin biyan tarar ko ɗaukar ƙara?
Ɓangaren gwamnati, kamar yadda lauyoyin gwamnatin da majalisar dokoki suke kare su, sun ce wannan hukunci su suna ganin za a iya cewa rabi da rabi ne, domin su yi musu daɗi tunda hukunci bai ayyana cewa Sanusi ba shi ne sarkin Kano ba. Amma dangane da batun cin tara wannan ɓangare bai daɗi ba, to amma kuma za su je su sanar da gwamnati, ita gwamnati da ɓangaren gwamna su ne za su ba da umarni na gaba idan za su ɗaukaka ƙara, su za su gaya musu cewa ɗaukaka ƙara.
A takaice, ya alamar yadda garin yake?
To Malam Ibrahim, ai gari yana nan cikin yadda yake. Dama ka san tunda aka fara wannan kace nace da cece kuce da ja in ja tsakanin gwamnati da ɓangaren Aminu Ado a ɗaya hannun kuma da ɓangaren shi sarki Sanusi, mutane sun yi wa kansu kiyamule, duk da dai ba daɗin faɗa kuma babu ma daɗin ji. Kuma karkamanta yanayin da ake ciki na sha'anin tsadar rayuwa da wuyarta a Najeriya. Kuma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba kuma da kiraye-kiraye da kuɗubobi kan cewa wannan al'amari to ya kamata mutane su yi taka tsantsan da shi.
To a gaida Mahmud, yanzu kun bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda rashin tsaro ke ci gaba da gurgunta sana'ar kamun kifiyo ko su, wanda don haka Haru Suleiman Rashidu ya haɗa mana wannan rahoto na musamman.
Hada-hadar kasuwancin kifi na daga cikin albarkatun tattalin arzikin da jamhuriyar Nijar ke tinkaho da shi don yi wa ƙasa hidima. To sai jihar Difa da ke da albarkatun wuraren kamun kifi, a yanzu haka sana'ar kamun kifin ta fara ja baya sosai sakamakon fargabar rashin tsaro da masuntan jihar ke fuskanta. Wannan lamari dai ya yi matukar jefa masunta da dama a cikin wani yanayi na rasa sana'o'in dogaro da kai. Dangane da hakan ne ma ya sa na samu zanta da waɗansu daga cikin masunta da ke gudanar da sana'ar kamun kifi a yankin Lada, nisan tazarar kilomita 5 ga birnin Difa, suna masu cewa:
Musa Muhammad, babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya, amma rashin tsaro ba zai yi ba mutum ya je wajen. Gwamnatin Difa ta taimaka ta bamu tsaro, ta bamu damar mu je ko ina ne mu kama kifi. Mun dawo gari zaune Jangwab.
Sunana Abdullahi Hassan. Sana'ar kamun kifi yanzu ta ja baya Obama. Ita gwamnati tunda tana samun karuwa a cikin sana'ar kamun kifi, ya kamata a kara mana matakan tsaro yadda za mu shiga lafiya lau, mu dawo lafiya lau. Sana'ar kamun kifi wadda ita ce cinmu, ita ce shanmu.
Ko baya ga masuntan, su ma masu sana'ar sayar da kifin a cikin kasuwanni da ma sauran al'ummar da ke neman abinci game da harkokin kifin, su ma sun shiga cikin wani mawuyacin hali. Usman Baban Manu na zama ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu sayar da kifi a jihar ta Difa.
Duk lokacin da aka samu wannan hali-halin, to sai an samu karancin kifi, kuma sai an samu matsaloli game da mata da yara da maza da masu baro da 'yan dako. Karancin kifin nan ya sa kowa abin da yake samu ya yi karanci kwarai, har ya zama na yanka tahi da yamma ɗin ma sai dai wani ya taimaka. Kamu wani a samu aje cefane a koma gida.
Duba da barazanar rashin tsaro da masuntan ke fuskanta game da sana'o'insu na kamun kifi, mahukunta a jihar ta Difa sun bayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke adabar jihar ta Difa. Kaftan Habu Haladu shine shugaban sashen da ke kula da masunta a hukumar ma'aikatar kayan ruwa da gandun daji a jihar ta Difa.
Masu kamun kifin mu nan ga Difa, babban kalubale da suke fuskanta shine na rashin kwanciyar hankali. Ya kaci ka sosai a cikin wannan aiki na kamun kifi da ake fuskanta a cikin jihar Difa. Bisa ga yanzu dai muna fatan zuwa gaba duka za a ciwo kansu.
A yanzu hakan dai masana sun kiyasta akalla duk shekara jihar Difa na samun tsabar kudaden shiga na kasuwancin kifin da ma kamun sa daga miliyar 10 zuwa miliyar 20 na sefa, wanda ake sayar da shi a fadin kasar ta Nijar, gami da kashi 90 cikin 100 na ardin kifin da jihar Difa ke fitar da shi zuwa kasashen ƙetare. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Asu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma albarkacin ranar demokradiyya a kasar, na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. Za mu duba alƙaluman ƙididdiga a kan rashin tsaro a Najeriya da kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata. Akwai kuma fashin baki a kan wani faifan bidiyo da kartagin ɗan bindigan nan Belatuji ke yaɗawa dangane da kame na hannun damansa wato ɓaleri da jami'an tsaro suka yi a jamhuriyar Nijar. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. Tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a daidai lokacin da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma albarkacin ranar demokradiyya a kasar, na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo, da ya taba zama babban dogarin wato ADC a gwamnonin soji da na farar hula, ya yi tsokaci.
Na ga wannan bidiyo da ke yawo a social media, shugaban kasa ya yi missing step a wannan mota da za ta zagaya da shi ya faɗi. To wannan ba gaskiya ba wani abun da za a yi ta magana ne ba, sabida ya faru da wasu shugabannin kasashen har da ma America, kuma nan gida da gwamnoni da sauransu duk yana faruwa. Sai dai ni tsokacin da zan yi a nan Najeriya bisa ga irin wannan aiki, tunda na yi ADC gwamna na siyasa na kuma yi na soja wuri daban-daban, da CSO da ADC da duk wani wanda ke tare da shugabanni irin wa'annan, to rika lura da ina ne gwamna ko shugaban kasa zai taka su ana tafiya za a hau wani abu, za a sabko, za a zauna, za a miƙe, za a tsallaka, za a duka, za a miƙe, za a taba, za a duk dai wannan abu, da kuma mi shugaban ƙasa ko gwamna zai faɗa yana speech, a wani irin mutane zai gani na wurin wurare ma ya kamata ya je da sauransu. Wani bin ma duk sai an tura abin da ake ce ma advance party su gaggano wurare su zo su tsara tare da bangaren da ake ce ma protocol, duk su haɗu tare domin dai a kauce ma irin wannan, tare da fatan Allah ba zai sa ɗin irin haka. Ba wanda ya san abin da zai faru sai Allah. To amma bisa ga wasu ƙwarewa na wasu ayyukan tun yakan yi hasashe, to in kaza ta faru mai zai yanzu mu kaddara ko ADC ko CSO sadda za a hau motar nan yana kula, duk da yana kula yayi wob ya rike shi, bai iya rike shi ba har ya kai ga faduwa, kaga za a ce wannan ya san aikinsa. Amma wannan in ka lura kwata-kwata hankalinsu baya ga mi shugaban kasa yake yi, ina hankalinsu kawai suna ban san ina yake saboda Allah.
Yanzu kuma sai har kalman sha'anin tsaro a Najeriya, inda kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata. Jagoran wannan kamfani Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani
akan fito a watan biyar, watan Mayu. Abinda muka gani mun samu mace-mace 1,090. Idan muka hada shi da watan hudu kenan, watan April, da abinda muka samu ga lokacin 1,097, to kaga kenan an samu ragi na a ce mutum 7, wanda a mizanin alƙalman da muke yi an samu kashi na ragi kai na kusan ƙasa dai da kashi 1 a cikin 100 kenan. To amma inda muka ga yawan ƙaruwan matsalar shine satan jama'a don karɓan kuɗin fansa. A watan hudu, watan April, abinda muka samu 311, amma a watan biyar ɗin nan abinda muka samu shine 1,128. Kaga kenan an samu ƙari na kashi 262 a cikin 100, ya rubanya kusan maso uku. To wannan gaskiya ya taya mana da hankali.
To shin a wannan rahoto naku, waɗanne ɓangarorin Najeriya ne suka fi fama da ƙalubalen tsaron?
Idan muka je ga shin ina ne daga ɓangarorin Najeriya nan guda 6 inda muka fi ganin ƙamarin matsalan nan, to da muka raba yankunan nan guda 6 a yankin kudu maso gabas na mace-mace, jihar da tafi samun mace-mace shine jihar Borno, inda muka samu mutum kusan 250 da wani abu wanda suka mutu. Su na bedeta sai jihar Zamfara, ita kuma ta samu 158. Na uku, jihar Kaduna 142. Na hudu, jihar Katsina inda aka samu 135. To haka dai sai jihar Plateau da sauransu da sauransu. Dukkan waɗannan jihohin da na ambata jihohin arewa ne aka samu matsalar. Idan ka je ka satin jama'a don karɓan kuɗin fansa, jihar Zamfara ita ke gaba, inda muka ga 323 watan Mayu kenan. Sannan na biyu ga jihar Zamfara, jihar Niger, inda muka ga mutum 285. Sai jihar Katsina mai 133, sai jihar Kaduna mai 202, da baya ga ita sai jihar Sokoto mai 56, sai jihar Borno mai 52. Dukkan waɗannan jihohin na arewa ne, ko na 7 kenan, birnin tarayyar Abuja. To kaga gaskiya kusan abin mamaki ne, mukan mu yi mamaki yadda muka ga yawan mutum 50 muka samu da satan jama'a don karɓan kuɗin fansa a birnin tarayyar Abuja. In ba za ka manta ba, an samu matsalar nan a farko-farkon shekarar nan da aka zo aka ɗauki matakai aka magance matsalar. To amma haka yanzu abin ya koma ya fara dawa, za a ce mutum 50 a cikin birnin tarayya gaskiya abu ne mai yawa, wanda kuma ya tayar da hankali. To wani abu kuma wanda ya zo ya ɗan bamu mamaki, wanda kusan za a ce ya taya mana da hankali, idan ka haɗa jihohin nan guda 7 wayanda suke arewa maso yamma, kashi 54 na matsalar satan jama'a don karɓan kuɗin fansa a nan ne muka ga matsalar. To a taƙaice dai, arewa maso yamma kusan za a ce babu yankin a Najeriya inda ake samun matsalar sata jama'an karbin kudin fasaha kamar wannan yankin.
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. A bayan nan, kartagin dan bindigan nan wato Bello Triji ya wallafa wani faifan bidiyo da yake kareta batun kama na hannun damansa wato Baleri da jami'an tsaron Niger suka yi. Kalaman kuma da masu bibiyan al'amuran tsaro a Najeriya irin su Basharu Altine Guyawa Isa ke cewar borin kunya ne.
Ki al'amari shine jami'an tsaro na jamhuriyar Niger sun yi abun a zo a yaba domin kama dan bindiga kusan 60 a ce ga su an kama su suna shirye-shiryen kitsa kai hari ba karamin ainihin samun nasara bane da karye lagon waɗanda yan bindiga masu aikin hoshin daji a yankin Sahel da yankin arewa maso yammacin Najeriya har zuwa cikin jamhuriyar Niger din. Salon hoda yan bindiga jamhuriyar Niger ba irin na Najeriya bane. Jamhuriyar Niger suna bin su har toka gakin su su kama su yi hudanda su Najeriya kuma sai in sun kama jami'an tsaro hari. Ko dai Balerin ne ko ba Balerin ne ba akwai abubuwa guda biyu. Na dai dai an kama ko kuma an kashe jami'ai na Bello Triji mai akana shi wadanda suka hi Balerin muhimmanci gare shi kanne ne akwai Malam Shehu akwai Bammi duka wadanda an kashe su amma Bello Triji bai heto ya kare ta ba ya kurari ya nuna ma duniya cewa ƙarya ne ba ga wasu wadanda makohensu saboda mi sai Baleri don jamhuriyar Niger ta kama shi ne. Na biyu kuma shi na son shi nuna ainihin tarin makamai da ƙarhin da agare har yanzu cewa shina da makamai kuma shina da magoya baya kuma shina wada aji tsakanin hoshin dajin da shike yi da ainihin waɗannan mayaka na hoshin daji a wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya. Kuma sako ne yake aikawa ga gwamnati ta jamhuriyar Niger da ma ta Najeriya duk da yake ta Najeriya ba ma magana ta agare ba saboda ya dauki ya karfin gwamnatin Najeriya. To kaga ai wannan kuma duka cikin babi ne wanda shi Bello Triji ka son ya nuna wai kama Baleri ba gaskiya bane kuma bai shahe shi ba bai shahe karhi ne ba bai sa mishi kowane irin ramni ba wanda yake mun san ba gaskiya bane ya ji takaicin kama wannan Balerin kuma bai ji dadin kan mai ba domin mu mun san Balerin wannan da ya nuna ba Baleri bane kacho kal gidajen mu da tungan Bello Triji bai wuce kilomita 55 bin zuwa 60
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka. To masu saurari muna gab da bude muku layin mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za ku kira ita ce 2022 980 6850. Sai mun ji ku. Sake kowa yau ba wake kan layi a yau bai illayo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam muna jin ka.
Kuna tare da Garba engineer daga garin Dabci.
To Malam Garba muna jin ka.
Ina muku fatan alheri.
Kamar haka.
saboda ina murnan Allah ya nuna mai sallan bajin wannan ta wuce.
Amu.
Hello.
Muna jin ka.
Da fatan za ta yi lafiya.
To mun gode mallan na Yobe. Daga Yobe ko bari mu je mu Sakkwaton Shehu, ake kan layi a Sakkwato?
A Kaduna ne, bari su kwato ne daga nan Kaduna.
To bar Kaduna, to muna jin ka na Kaduna.
To dan da suka ji ganin kan yake ni gaskiya yau juma abin da ra'ayina ina fata da shugaban Tulumbu shi da ka'ari da abin da suka a ranar demokratiya ne da aka yi inda ya ga sakamako na wanda mu kanci mu je ba mu ji dadi ba amma muna da Allah shi ke mace shi ba shi ya kuma Allah duba talaka in gaskiya muna cikin tsanani sosai a Najeriya wallahi mu tsokoce ne da yayi saboda ballahi in tsada kaniya saboda Allah mu ta ga nan mu sai da wannan ba Allah mai kai ga wannan shugaban siyasa.
To mun gode mallam na Kaduna. Daga Kaduna bari mu je mu Kebbi, wake kan layi a Kebbi.
A dana a yi ne daga Bajida shi akan layi.
To muna jin ka, muna jin ka.
Abin da nake so in magana akan jami'an tsaron na Najeriya, wai me yasa su ba su aidin yan ta'ada a inda suke, sun yan ta'ada sun yi shiri sun zo musu. A hakikanin gaskiya duk wani da zai yaki gidanka dole ne shi ka man kai kana cin kana ya ce shi, saboda haka muna son mu Allah su ba mu tsaro a jihar da Zamfara da Kebbi gaba ɗaya, saboda noma ma an hana mu ne shi, saboda Allah abin da suke nan mu samu tsaro, saboda haka na gode sai an jima.
To mu wa mun gode, bari mu je Niger, wake kan layi a Niger.
Assalamu alaikum, sunana dan Shaibu Hirin jirgin tudun wurin Ibangare kenan ke karamar kuma Kwantagure kenan jihar Niger.
Muna jin ka.
Magana da zan yi a nan batun maganan cire subsidin da aka yi muna kira da gwamnati don Allah don annabi don ga abun shine musulan abubun wahalhalun da mutanen Najeriya suke yi, to don Allah don annabi ta gwamnati in mai yiwuwa ne ya kamata a ci an maida muna shi wannan tallafin, in kuma ba mai yiwuwa ba ne gwamnati ta nemo da hanyoyi wanda yake talaka zai samu saukin rayuwa. Wanka wahala na muke fuskanta Allah kawo mana dauki a kansa, muna fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon taki lafiya. A gode.
To mun gode. Daga Neja kuma bari mu je Baucin Yakuba, wake kan layi a Bauchi.
Eh, kana tare da Nuhu Abubakar wanda aka sani da Alhaji Nuhu Haro daga nan jihar Bauchi Kitoro kamar hukumar Toro.
Muna jin ka.
Eh, ina muku fata alkhairi. Na biyu, ina son yi magana akan jami'an tsaro na Najeriya, ya aka yi mutanen Nijar suke kokari akan kamo 'yan ta'adda da kuma hallaka su, amma mu jami'an tsaronmu sun tsaya sun kasa sun zama su kamar ba su sojoji ba kuma jajirtattun sojojin da an san su a duniya masu kokari ne. Ina nake kiran su don Allah da gwamnoninmu da su shugabannin tsaro su tsaya su kawo mana su sai su kula da tsaro da Allah da tsaro ta dawo domin mu samu mu yi noma mu yi kiwo mu samu sana'o'i mu zauna lafiya.
To baka ganin kamar jami'an tsaron suna kokarin tabbatar da hakan?
To suna iya kokarin su amma su kare kokari gaskiya.
To mun gode da kuka bayyana ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To a takaicen, Amurka, Ukraine da NATO sun yi watsi da sharuɗan tsagaita buɗe wuta da shugaban Russia Vladimir Putin ya tsara a Ukraine, inda ya ce zai dakatar da kai hare-hare a Ukraine muddin Kyiv ta zanye dakarunta daga kan iyakokin da Moscow ta mamaye, sannan ta haƙura da ƙudurinta na shiga ƙawancen NATO. A wani bangaren kuma, Amurka ta sanar da ƙarin tallafin jin kai na dalar Amurka miliyan 135 a Sudan, inda yakin da aka kwashe watanni 14 tsakanin manyan janar-janar ɗin Sudan ɗin nan biyu ya yi sanadiyar jefa aƙalla mutane miliyan 25 cikin buƙatar agajin jin kai. Shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadu da hukumomi sun buƙaci a sako aƙalla jami'ai da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 13 da ɗan tawayen hufi suke tsare da su sama da mako ɗaya. A ranar 6 ga watan Yuni, rahotannin ƙungiyoyin jin kai a Yemen sun ce ɓangaren hufi masu ɗaukan makami da masu leƙen asirinta sun kai samame ɗauke da bindigogi a babban birnin Yemen Sana'a da biranen Hodeida, Sada da Amran.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazar Gresham, da kuma engineer mu na yanzu Rob McLean, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.